Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Mawa saurare assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Harin hadin gwiwa da Amurka ta jagoranta da kai wa kasar Syria an imanin cewa harin ya aike da wani babban sako ga Damascus da mamagoya bayan ta. Domin ko harin ya ratsa sararin samaniyan tsaron kasar Kana ya gurgunta kashin bayan makami mai guba da kasar ta Syria take da shi. Amurka, Faransa da Birtaniya sun kaddamar da wani hari da safiyar jiya Asabar. Inda suka harba makamai masu linzami har 105 cikin ƴan mintoci kalilan kuma suka sauka a wurare uku inda nan ne rumbun kayayyakin makamai masu guba na kasar. Ɗaya daga cikin waɗannan wuraren yana cikin babban birnin kasar ne, wato Damascus, yayin da biyu suke kusa da Homs wanda ke kusa da bakin iyakar kasar da arewacin Lebanon. Sojojin Amurka suka ce kowane makamin da aka auna shi ya kai ga inda ake bukatar ya sauka, kuma ya yi nasarar ragargaza waɗannan wuraren domin kuwa ya yi kace-kace da wuraren ba kuma tare da kowane abu ya shafi farar hula da ke wurin ba. Lieutenant General Kenneth McKenzie ya shaidawa manema labarai da ke ma'aikatar tsaron Amurka cewa, kai, mun kai hari a tsakiyar inda Syria ta tattara makamanta masu guba, ba shakka wannan ya yi musu babban illa. Shi ko mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence ya shaidawa manema labarai ne a Lima da ke Peru cewa, mun yi imanin cewa wannan harin ya durƙusar da su kuma zai yi wahala su sake iya samar da wani makami mai guba. Ya ci gaba da cewa ƙarar take, Amurka a shirye take ta ci gaba da ƙara ɗaukar wani matakin ganin cewa Syria ta fahimci cewa akwai farashi wa da za ta biya muddin ta sake kasassaɓan amfani da makami mai guba. A shafin sa na Twitter ko shugaban Amurka Donald Trump cewa yayi wannan hari na jiya Asabar yayi daidai domin ko an samu biyan bukata. Mahukunta a kasar Iran sun fara kokarin murkushe masu zanga-zangan adawa da karancin ruwa a birnin Isfahan, birni na uku mafi girma a kasar. A sanarwar da aka nuna ta kafin sadarwa ta zamani wanda sashen harshen Fashiya na wannan gidan rediyon ya kalla, ana jin karar harbin bindigan ƴan sanda a gabashin birnin na Isfahan a jiya Asabar. Kana ko baya ga harbin ana jin ƴan sanda na cewa wannan gangamin na ku baya ya saba wa doka. Ko kawo jiya Asabar an shiga kwanaki biyar kenan ana fama da karancin ruwa a wannan birnin. Sai dai bidiyon ya nuna na jiya Asabar shine karon farko da aka ga ƴan sanda na kokarin su tarwatsa masu zanga-zangar. Daya daga cikin shugabannin kasan Ayatollah Yusuf Tabatabai Najid yayi gajin hankuri domin ko ya ce wa masu zanga-zangar suna kokarin tayar da husuma ne kawai don haka su yi kokari su bar wannan lamari. Wannan zanga-zanga dai ba shine na farko ba domin ko ya samu asali ne tun lokacin da manoma a gundumar Isfahan din da ke garin Vezana suka fara ganin an fara fuskanta wato karancin ruwa tun a cikin watan Fabrairu, lokacin da aka karkata ruwan da ake basu zuwa masana'antu a makwabciyar gunduman Yaz. Wannan ya haifar da fito na fito da masu zanga-zanga da majami'an tsaro. Wasu masu goyon bayan mallakan bindiga a nan Amurka sun gudanar da zanga-zangar lumana a jiya Asabar a sassa daban-daban a cikin kasar. Masu zanga-zangan dai waɗanda suka yi maci zuwa majalisar dokoki na jihohi na Amurka daban-daban suna sukan lamirin masu kira ne da a samar da doka mai tsaurin gaske da zai sa a rage samun mallakar bindiga. Suna cewa wannan ya take musu haƙƙinsu na mallakar makami a matsayinsu na 'yan ƙasa. Misali, masu zanga-zangan sun yi gangami daga Delaware ta zuwa Wyoming, kuma mutane daban-daban ne cikinsu suka yi ta jawabi a wannan gangamin. Abinda suke cewa ko shine gargaɗi akan wato samar da doka mai tsanani kan mallakan bindiga, wanda daga bisani ma ana iya hana mallakan bindigan ɗungurungum. Ɗaya daga cikin masu jawabin a wurin gangamin, Wesley Williams, ya ce idan kana da gini kuma kullum kana cire bulo ɗaya daga cikin ginin, ai wata rana kawa ya gari ka taras ba ma ginin gaba ɗayansa. Wesley, wanda ke ɗauke da bindiga a wurin zanga-zangan kamar sauran wasu da suke ɗauke da ita, sun ci gaba da yi wa juna jawabi a haraba babban kotun kolin Wyoming. Masu zanga-zangan dai sun shirya ne a dukkan su gudanar da shi a dukkan jihohin da ke Amurka a kwanaki kaɗan bayan an yi wani babban gangami a nan Washington, New York da wasu manyan birane na Amurka, inda aka nuna buƙatar ganin gwamnati ta yi wani abu game da mallakan bindiga barkatai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu sanannu kuma fitattun ƙungiyoyi biyu na ƙasar Iran da ke ƙasashen waje da ke adawa da gwamnatin ƙasar ta Iran suka ce sun yi na'am da harin na jiya Asabar da Amurka ta jagoranta a kan ma'adanan makamai mai guba na ƙasar Siriya. Suka ce wannan harin zai ceci rayukan jama'a a ƙasar ta Siriya da ke yakin basasa. Ƙungiyar Iran mazauna Amurka ta ba da
labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Galibin yan Najeriya daga arewacin kasar da ke zaune a nan Amurka hankalinsu ya tashi matuka da samun labarin akwai dalibai sama da 500 a ɗakin karatu ɗaya ko aji ɗaya a jihar Kano. Idan haka na faruwa a jihar Kano, jiha wacce ake ganin tafi kowace jiha arziki da yawan jama'a in banda watakil jihar Lagos, ina kuma da wasu jihohi da ke arewacin Najeriya, inda dama ake fama da ƙalubalen ilimi daban-daban musamman ma na rashin yarda da tsarin ilimin baki daya shekaru kusan 60 da samun yancin kai. Amma da alamun a Kano galibin al'umma sun amince da su tura ƴaƴansu makaranta, amma halin da yaran da malamai suke ciki ba yanayi ne da koyo da koyarwa zai gudana kamar yadda ake so ba. Mahmud Ibrahim Kuri zai mana jagora a ziyarar da wannan shiri ya kai makarantar da ake kira Rimin Kebe a jihar ta Kano.
Mai ɗalibai fiye da 5,000 da malamai 29 makarantar Rimin Kebe Special Primary School da ke ƙarƙashin kulawar hukumar ilimin primary ta ƙaramar hukumar Ungogo a nan jihar Kano na fuskantar ƙalubale daban-daban kama daga ajujuwa kujeru da teburin rubutu, rashin tsaro da sauran abubuwa da ke tallafawa wajen samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa. Na sami zarafin ziyartar wannan makaranta kuma na iske malamai na koyar da ɗalibai. Ajin farko da na fara ya da zango shine mai dauke da dalibai fiye da 500 kana daga bisani nazarci zuwa sauran ajujuwa kuma dukkanin su na zanta da malaman bayan gaisawa da dalibai.
Na nazari
to da wai kuke gane fahimtar su
kana yin jarabawa za ka gane sannan kuma na hanyar sun yara a lokacin da ka kulle ta tafan wasu daga ciki za ka yi musu maki nan ma za ka gane sannan in kai tambaya in kai darasi nan ma za ka gane wai yawan waɗanda suke fahimta kuma waɗanda za su iya fahimta duk ta nan yake ƙalubalen mu bai wuce gaskiya ajujuwa ba ba ma ya kana ajin da yake junior class ba duk sauran ajujuwa in ka duba ga sun yawa tunda ba na ji muna da yara masu ƙasa da 200 a makarantar nan ba na ji gaskiya ba.
Ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu.
Sunana malama Zahiru.
Wannan wani aji kenan?
Class 1B.
Yau aji ɗaya ba. Za su kai kamar suna wa?
‘Yan ajin nan dukansu su 523 ne.
To malama ya ake iya tantance fahimtar su dangane da abin da ya shafi karatu?
Saboda mukan gwada kokarin su mu gani za mu kira su mu tambaye su zai zama kamar mu ne musu yes ne kenan ko kuma muka group din su tunda ba mu da isasshen gurin ma da za a yi group su amma in muka ebo wasu yau muka je da su waje suka yi muka ga sun fahimta gobe mun ebo wasu sai mu yi su saboda
da me ake koya musu
ana koyar da su literacy, ana koyar da su literacy English kenan, ana koyar da su numeracy, math kenan, akwai basic science, akwai Hausa, akwai social studies, akwai GHP, akwai Arabic, akwai IELTS gaba daya.
Ke ya sunanki?
Ami.
Eh? Zaki iya rubuta sunanki?
Eh.
Ah? Wannan wani aji ne?
Wambi.
Ya sunan mutum da turanci?
Sunan Shibon.
Yaro kenan. To ya sunan yarinya?
Gen.
Yauwa kai mai dan kokarin ka taso ina. Ya sunanka?
Afa.
Zaka iya kirga mun daga 1 zuwa 10 da turanci? Yauwa. Yauwa. To a tafa masa.
Kuna da mutum 355 a cikin wannan ajin na Tirisi. To sai saboda yanayin yawan su muna yin aikin, amma ba ma samun dama da za a ce mu biya ro daya bayan daya, sai mun duba mun ga meye a cikin littafin sa.
Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ya mutuncin mu, a kasa shi ne akasin zulmu da yake bude kofar sa mu, da wuya ka ji ga wasu sun fi mu.
Malam Hassan Muhammad Zaura da ke zaman shugaban wannan makaranta ta Rimin Kebe Special Primary School ya yi ƙarin haske kan yadda suke ƙoƙarin koyar da ɗalibai a cikin wannan yanayi.
Wannan makaranta an buɗe ta ranar 22 ga watan Nuwamba 2002. Muna da jimlar ɗalibai 5,612 a zuwa 12 blok shi ne kenan.
Watakila za mu so mu ji tartibi menene babban ƙalubalen ku?
To alhamdulillah, babban ƙalubalen mu na farko muna buƙatar ƙarin ajujuwa. So da ƙarin ajujuwa ne idan muka same su a to blocks, za mu samu ingantaccen koyo da koyarwa. So da misali, inda yaran su suke 512 da inda suke 523, idan a takaice yanzu muna buƙatar blocks in yi, za mu samu block 30 ko 40. Saboda za mu rage su, ko da ta aji mutum 100 za a saka a iya wange da wambi, sai an samu ƙarin ajiya ajujuwa sun zama 10, sannan za su accommodate duk class yara 1. Bayan ajujuwa muna buƙatar katange wannan makaranta. So da rashin katangar nan saboda security, idan aka katange za ka fita break, babu da yaran da zai fita sai mun sani, tunda za mu rufe ƙofofi. Sannan a taƙaice muna ƙara buƙatar drainage. So the drainage wanda zai rawun din makaranta na ruwa, so da damuna makarantar tana cikwarewa, ke cadi ruwan kwatoci na gidaje da na unguwa yana kwararowa cikin makaranta da fam, inda zaka zo da tsotsayi za a samu outbreak na cututtuka saboda ruwan kwata ya shigo makaranta.
Wai duk wannan zancen da kake ga tarin matsaloli ga tarin ɗalibai, kuma na san akwai hukumomi daga matakin karamar hukuma har jiha, kuma akwai shirye-shirye ma na ita kanta gwamnatin tarayya da ma kungiyoyi na ciki da na waje da suke kan tallafa. Wasu san halin da kuke ciki a wannan makaranta?
Gaskiya mun duk yadda za mu sanar da su. Yanzu a nan muna da alƙawura da gwamnati wanda sun yi alƙawari insha Allah daga wannan lokacin wannan kuka na maza su share wani awai, sun yi wannan alƙawari, kuma Allah da mana musu kyakkyawan batu, muna kyakkyawan batu za su cika mana wannan alƙawari da izinin Allah. Sannan daga cikin iyaye akwai wanda ya zo ya ga yanayin da yaran suke zaune a ƙas a cikin turɓaya. Yau in aka yi yaro wanki Litinin kafin Talata Laraba ya gama haɗa dauɗa, to akwai iyayen da suka zo kawo mana tallafi, suka kawo tabarmi guda 40 domin a ƙarƙashin fuɗawa yara. Wannan tabarmi sun tsaya ne iya aji shida kawai. Aji shida sun samu 6A, 6B, 6C sun ƙare, da kuma su kansu malaman da suke zama a ƙarƙashin nan suna wannan rubutu, su ma an samu musu da wannan tabarmi da wannan bawan Allah ya kawo, su ma an samu musu na nawa.
Bazu ka gaya mana adadin ɗaliban ka wurin 5,000 da 612. Malaman fa?
Malamai muna da malamai kwaya 29, maza 14, mata 15, sai yan volunteer, malaman sa kai wanda suka gama NCE ko babu aiki muka yi haɗin gwiwa da PTA Parent Teachers Association da SBNC muka ɗauke su suke muna aiki muke biyan su naira 3,300 a wata muke ba su suna haƙuri tunda wannan kuɗin ko sabu dubi sai ya ba amma kasancewar karkarar su ce su ma ganin yanda muke cikin wani hali suka zo dan su ba da tasu gudunmuwar mu dan ba su koda kuɗin omo ne wannan ko kan jagorancin Parent Teachers Association
yaya magana quality ko ingancin yaran da kuke koyarwa a wannan matsanancin yanayi
to magana quality kasan shi Allah ba biyar da bai iya ba Allah ya duba zakatan iyayen yara da kuma malamai sai Allah ya saukar kuma daliban suna fahimta daidai gurbin
yanzu da ambulatory na mutum biyar da malamanka 29 mukaddara an samu wadatattun azuzuwa wanda za ka wuce dalibi 30 zuwa 40 ko yayi nisa 50 ba waɗannan jimlar sun wadata su dinga koyarwa
ai shi harkar koyo da koyarwa akwai abin da ake kira ratio akwai ratio misali idan kana da azuzuwa 12 to a kaida koyo da koyarwa in azuzuwa 12 to ka kana buƙatar malamai 18 za ka kawo bayan wannan 12 za a baka half of 12 kaga ka samu 18 kaga ya danganta da yawan azuzuwan da za ka kara idan an kara muna azuzuwa 40 head teacher da assistant head teacher muna buƙatar malamai 40 na wannan part class sannan kuma muna buƙatar ratios su 20 kaga zai zama in azuzuwan sun zama 40 zai zama a takeice muna buƙatar muna da buƙatar malamai 60 har administrators ya zama kamar 65
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a kasashe ne aka sin zulumu da yake bude kofar samu da wuya ka shiga wasu sun fimu
kowace rawa kungiyar iyaye da malamai ke takawa wajen warware wannan kalubale Alhaji Muhammad Abubakar shine shugaban kungiyar reshen wannan makaranta
to kasan shugabannin mulki suna zuwa da tsarin su daban-daban farko sun ce kada a karin kobo a hannun kowa gwamnati ce za ta yi komai saboda haka KPTA chairman idan ka rubuta takarda cewa akalla ko ne yaro ya kawo naira 50 ko kowane uba ya kawo bulo za a fara yi ma petition da challenges cewa gwamnati ta riga ta sanar da al'ummanta za su ba su ilimi kyauta tun daga primary zuwa jami'a wanda sai ta shiga zukatan mutane ko ka ce a zo a zauna a samu yadda za a samu mafita sai kaga mutane za su kama bayani
da ita gwamnatin da ta kawo da waccan manufa ba ta yi ne
to ai ba za ta iya yi duka ba ilimi abu ne wanda sai jama'a sun sa hannu duk gwamnatin da ita ce ita kadai za ta rungumi ilimi to zuwa za ta yi ta kife cikin ruwa ba ta iya ba illa kawai gwamnati ta yarda cewa al'umma su shigo cikin harkar ilimi ko ya bada gudunmuwa daidan abin da zai iya
to amma ai daga baya ita wannan gwamnatin da ta zo ta ce ta janye waccan manufa da tsari cewa ku din ku shigo ina wannan zance kwana ba ku shigan bane har yanzu
mun shiga amma har yanzu abin da ke cikin zukatar mutane dan su saki damar a karbo wani abu a hannun mutane ko naira 50 ne ko ne wata uku a hannun yara har yanzu iyayen ba su saki cikin su su bayar ba suna ganin cewa wancan kalmar ta farko tana zuciyarsu ba samu wayar da kai da wannan kalmar ta fita daga zuciyarsu
gashi inda aka tsinci kai ku yanzu me kuke yi duk da wancan turjiya da kake samu daga wurin iyaye
a yanzu mun hada kai da wani kungiyar ci gaban wannan gari ko asabar da yake mun zauna da su mun tattauna cewa to yanzu za mu dauki wani tsari na cewa muna so mu kira ga kowane uba mai da a makaranta da PTN da SBMC da kuma kungiyar ci gaban Rimin Kebbi za mu haɗu cewa kowane uba ya ka bulo daya ko buhun siminti makaranta ba kuɗi zai ba mu idan kuɗi yake tsammanin in ya ba mu za mu cinye to ya kawo mana kayan aiki albashi yadda za a aiki mu nemi kuɗin tage da muka gani za mu kowa ya samu abin da zai samu ya kawo mana za mu zauna da headmaster yadda za mu rubuta wa iyayen yara takardu cewa su zo mu zauna mu zube musu matsalolin ƴaƴansu a gabansu mu nemi shawara su cewa ina mafita koke-koken nan mu kai gwamnati mu kai ina duk ko ina mun kai har lokaci akwai lokacin da ma har an man gargadi cewa na fa gwamnati tana gargadi cewa ko ina sukanta saboda wahala da muke ciki nake maganganu suke cewa ba daidai bane ya dinga sassautawa wajen kira ko wani abu makamancin wannan.
Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu. Da wuya ka shiga wasu sun fi mu.
Shi ma shugaban kungiyar ci gaban yankin Rimin Keɓe da Kewaye, Isa Adam Salihu, ya ce suna ƙoƙarin tuntuɓar masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da kuma hukumomi domin kawo tallafi ga wannan makaranta.
Daga cikin irin yunkurin da muka dinka yi, mun yi ƙoƙarin bibiyar hukumar ilimi, sannan kuma mun yi ƙoƙarin hukumar ɓangaren abin da ya shafi masu haƙƙi da wannan abin da ya shafi wannan makarantar tamu. Wanda mun yi abubuwa da dama daga cikinsu, akwai sun da muka rubuta takarda zuwa ga government house, mun tura zuwa na ɗaya a kan mu sanar da su halin da makarantar da suke ciki. Kuma sannan muna ƙoƙarin a yanzu, sakamakon abubuwan da suke faruwa a yanzu, shi ne gurin ƙara tallata wa duniya ta sani. Dan yana ɗaya daga cikin yunkurin da aka yi wannan yin bidiyon da aka yi sanda shi mai girma ciyaman ya zo wannan makaranta. Aka yi bidiyo kuma aka tura duniya kowa ya san halin da makarantar take ciki.
Rashin kujerun zama da teburin rubutu bai tsaya ga ajujuwan ɗalibai ba kawai a wannan makaranta ta Rimin Keɓe Special Primary School, domin kuwa su ma malamai a dandabalin ƙasa suke aikin tsara darussa da sauran aikace-aikace. Amma sun samu agajin tebura guda biyar da kujeru biyar daga wani mazaunin unguwar mai suna Mamuda Liman.
Wato gaskiya yanayin yadda na zo na ga yadda malaman suke ciki, domin na ga su kansu ba su da natsuwa da za su koya, domin mai malami na tattara wata malama a zaune a ƙasa tana koyawa ɗalibai a ƙasa, malami a ƙasa, kaga to ta za a yi haka koyawa a haka. To na abin ya kawo tunani na, sai na ce to ya kamata a samu musu da abin zama akalla kujera da tebur su zo su yi. To shine wannan karan farko, Allah da muka kawo wannan guda biyar biyar kujera biyar tebur biyar, don mu ga ya za a samu sauƙin koyarwa.
Akwai yaran ka ne a wannan makarantar?
Ban da yaro kodai a wannan makarantar. Kawai dai da amma duk da zan iya cewa akwai yaran, tunda dai duk ƴaƴan makwabtana suna nan wannan makarantar, da kannan mu duka suna a wannan makaranta, amma ni ɗana ciki na ban da shi kodai a wannan makaranta.
Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu. Da wuya ka shiga wasu sun fi mu.
To amma shugaban karamar hukumar Ungogo, Abubakar Ali Muhammad, wanda a kwanakin baya shi ma da kansa ya ziyarci wannan makaranta, ya ce sun fara ɗaukar matakai domin warware wannan ƙalubale.
Za mu iya yi mu ga mun samu musu wasu classes ɗin, idan Allah ya ara mana dama, in kuma mun dawo, in bamu dawo ma dai wanda duk zai dawo shi kuma sai ya ga me zai dora abubuwan da ya samu dama ya yi musu. Amma a yanzu ayyukan da muka tura shi ne muna buƙatar ƙarin blocks wanda za a yi musu, wanda zai zamto cewa sun samu yawaitar ajujuwa.
Blocks guda nawa?
Kamar blocks guda shida muka rubuta. Ba magana ake ta siddin zama ba a yanzu, magana ake ta yanda za a yi a samu musu da enough guri da za su zauna su yi karatu. Idan aka samu wannan ƙarin blocks na ajujuwa, shi ne za mu ga ya za a yi a dinga kai wa classes din su wannan ajin yau an kai masa sit, wannan an kai masa sit, ko da a local government ne, irin abubuwan da local government ke kan shigo mata zami maintenance, muka cewa mun yi sit su ma an kai musu.
To chairman, baya ga batun ajujuwan nan da muka tattauna da shugabanni da malaman makarantar, sun nuna cewa daga lokacin da aka samu ƙarin ajujuwan nan, to kuma akwai zance kuma na malamai su ma a ƙara su, akwai tsari dangane da wannan?
Ai, muna da wadatattun malamai. Yawanci abin da yake faruwa, su malamai da ake ɗauka, kowa yana so a bar shi a mazaɓarsa, yanda zai samu sauƙi wajen zuwa koyarwa, na wajen expenses na kuɗin mota. To babban abin da muka ba da shawara shi ne, idan inda malamai suka yi yawa, za ka samu akwai makarantar da take da malamai guda 30, za ka samu kuma akwai inda take da malamai gaba ɗaya ajujuwan da za a koyar ɗin bifi irin aji shida ba, daga ɗaya zuwa shida. To za ga inda suka yi yawa ɗin, yanzu muna ƙoƙarin ya za a rage su koma inda ba malaman a wadace. So wannan shi ma mun ba ES wannan abin ya je ya duba mana ya ga cewa.
Kamar nawa kuka tsara za ku kashe zuwa karan farko?
Mun kiyasta kuɗin su zai iya kawo ₦17,000,000, waɗancan ƙarashe-ƙarashen sababbin da zami, sannan kuma akwai ƙanana wanda su kuma kuɗin su zai kai ₦14,000,000 kuma da a guri ɗaya. Sannan akwai inda muka rubuta rubuta irin Kadawa Primary Secondary School ta ƴan mata su ma suna buƙatar ƙarin blog su ma kuɗin su zai kai miliyan 17 da wani abu mun rubuta mun kai wannan abin da a ce a local government ake bada umarnin ayi shi so zamu bada umarni immediately a fara yin sa amma clearance ne wanda muke nema a state kuma wannan file din yana gaban mai girma gwamna amma da zarar ya dawo da zarar an fara ayyuka
wannan makaranta ta Rimin Kebe Special Primary School a yankin karamar hukumar Ungogo a nan jihar Kano mai dalibai fiye da 500 a aji guda samfuri ce daga kusan dukkanin makarantun primary na gwamnati musamman ma a yankunan karkara
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu.
Mahmud bai yi ƙasa a gwiwa baya tuntuɓi shugaban hukumar ilimi bai ɗaya na jihar Kano Malam Zakari Ibrahim Bagwai cewa hukumar tana sane da irin cunkoson da makarantun firamare watakilma har da sakandare suke ciki da ma wasu matsaloli.
Alhamdulillah wannan tambaya tana da ma'ana kwarai da gaske kuma ina fata amsar da zan bayar za ta zama ɗaya daga cikin hanyoyin da za su fitar da mu daga cikin wannan matsala. Tabbas hukumar ilimi daga tushe ta san akwai cunkoso a makarantu. Ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta san akwai cunkoso a makarantu. Haka gwamnatin jihar Kano ta san akwai cunkoso a makarantu. Amma abin yadda yake ya kamata jama'a a fahimta. An ce dambo idan ya yi yawa baya jin mai. A halin yanzu muna da ɗalibai a jihar Kano. A yanzu ɗin da nake maka magana miliyan 3 da 169
ɗalibai a makarantun primary
wanda adadin waɗannan ɗalibai ya fi yawan al'ummar wata jihar ma. Sannan muna da makarantu guda 3,333. A ka'idar koyo da koyarwa mafi yawan abin da aka fi so a samu a aji shine ɗalibi 60. To amma mun sani cewa wannan lamba ta shallake ta fi ƙarfin ɗalibi 60 ta fi ƙarfin ɗalibi 100 ma a yawancin wurare. Muna buƙatar aƙalla ajujuwa 50,000 idan muna so mu sa ɗalibai 60 a kowane aji. Amma abin da muke da shi a halin yanzu muna da ajujuwa kamar ƙiyasinmu na ƙarshe abin da ya nuna muna da ajujuwa guda 32.
Yaushe kuka yi wannan ƙiyasin?
An yi shi a cikin adadin makarantu wanda ake kira annual school census na shekarar 2016 haɗi da 2017. To kaga ba daɗe ba kuma dama shekara-shekara ake yi. To idan kana buƙatar ajujuwa 50,000 kana da ajujuwa 32 kaga kana da tasgwaro na aƙalla giɓi na 18,000. Kuma a cikin 32 ɗin ma da muke da su wajen aƙalla 4,000-5,000 suna buƙatar gyara matsanancin gyara. To kaga ashe abinda muke buƙata ba mu da abinda muke da shi kaɗan ya ɗara rabin abinda muke buƙata. Wannan shi ne ya kawo matsala ta cunkoso. Kuma wannan abu ba gwamnatin jihar Kano ta yanzu ita ce ta ƙirƙiro ba. Matsala ce wadda yake tato dogon lokaci.
To tun daga halin da ake ciki chairman, ku kanku yanzu ƙididdigar ma da ka baya ta tabbatar da wannan, ta fito da wannan matsala ƙarara, me kuke yi?
Za mu kawo muku amsar wannan tambaya cikin shirye-shiryenmu masu zuwa. Masu sauraro, da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin Nagari na Kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin nan, a madadin jagoran namu Mahmud Ibrahim Kori, duba matsanancin cunkoson yara a wasu makarantu da ke jihar Kano, da kuma Chibohiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.